Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da kasancewa tare da ku a wannan shiri na yau Juma'a 15 ga watan Oktoba shekara ta 2021. Da fatar an wayi gari lafiya. Alheri Grace Abdice tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki muke farin cikin kasancewa tare da ku. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
Ya Alhamis, kamfanin jiragen sama na kasar Pakistan PIA ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, sai zargin yin katsalandan daga kungiyar Taliban mai jagorancin makwabciyar kasar. Akalla mutane 6 ne suka mutu yayin da wasu 20 suka jikkata jiya Alhamis, yayin da harbe-harbe suka barke a babban birnin kasar Lebanon. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu sun harbe wani Bafalestine wanda yake jefa bumabumai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza.
Kanin labaran kenan. Rundunar sojin Najeriya ta tabbatar da mutuwar jagoran kungiyar IS a yammacin Afirka, Abu Musab al-Barnawi. Muna da rahoton bayan labarai. Sai kuma wani taron haɗin kan ƙasa da zaman lafiya da haɗa kan masu ruwa da tsaki daga jihohi 7 a kanan Dabo.
Allah ya yi mu kabilu daban-daban, addini daban-daban, idan har muna so mu samu haɗin kai to kowa sai ya girmama junansa.
Muna kuma tafi da shirin manuniya da gogan naku Isa Lawal Ikara ke gabatarwa. Na Ikara, yau ina ka suka fitila.
Sabanin saba layar sammakon sassaƙe wasu sassan kundin kasafin kuɗin da shugaban ƙasa Muhammadu Buhari kai gaban ƴan majalisar jan tarayyar Najeriya ya fara jawo haɗa gida.
Ba taɓa samun magwantar da ke kokari wajen aiwatar da kasafin kuɗi ba kamar gwamnati.
Shugaban ƙasa ya ce za a ciwo bashi. To abinda an magana nan, don me za mu ciwo bashi? Bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka.
Sai kuma nasihar Juma'a, amma kafin mu kai ga waɗannan duka ga halin da duniya ta wayi gari.
Jama'a assalamu alaikum, ga cikakkun labaran duniya mai karantawa Muhammad Hafiz Baballe. Jiya Alhamis, kamfanin jiragen sama na kasar Pakistan PIA ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa Kabul, babban birnin kasar Afghanistan, sai zargin yin katsalandan daga kungiyar Taliban mai jagorancin makwabciyar kasar da kamfanin jirgin sama na gwamnatin yayi. Dakatarwar tana zuwa ne a rana guda da wata sanarwa da ma'aikatar sufuri ta Taliban ta fitar. Tana gargaɗin cewa za ta dakatar da aikin jigilar jiragen PIA tsakanin Islamabad da babban birnin kasar Afghanistan. Muddin kamfanin jirgin bai rage farashin kuɗin tikiti ya koma kamar yadda yake a baya ba. Kafin tsakiyar watan Agustan da ya gabata, lokacin da kungiyar masu keshin Islama ta karɓe iko da ƙasar. Sanarwar kuma ta umarci kamfanin jiragen sama na Afghanistan Cam Air da ya rage farashin tikitin jirgi daga Kabul zuwa Islamabad kamar yadda yake a baya, ko su dakatar da ayyukansu na tashin jirage. Mai magana da yawun PIA Abdullah Khan ya shaida wa BOA jiya Alhamis cewa sun dakatar da jigilar jiragen sama tsakanin Islamabad zuwa Kabul sai yadda hali ya yi. Kan ya ce an yanke matakin ne saboda halaye marasa kyau na gwamnatin Taliban da yanayi da bai dace don ayyukan jirgi ba. Akalla mutane 6 ne suka mutu yayin da wasu 20 suka jikkata jiya Alhamis, yayin da harbe-harbe suka barke a babban birnin kasar Lebanon, yayin zanga-zanga akan alkalin da ke binciken tashin bama tashar jiragen ruwa a shekarar da ta gabata. Prime Minister Najib Mikati ya yi kira da adawa da kwanciyar hankali tare da yin kira ga mutane da kada a ja su cikin rikicin cikin gida. Sojoji sun yi gargaɗin cewa za su buɗe wuta kan duk wanda ya harba harsashi na gaske, sai dai har yanzu babu takamamman abin da ya haifar da tashin hankalin na jiya Alhamis. Magoya bayan kungiyar Hezbollah da ƙawayenta sun hallara a kusa da ma'aikatar shari'a a Beirut don yin zanga-zanga kan alkali Tariq Bitar. Kungiyoyin sun nemi da a cire shi, wanda suke zarginsa da gudanar da bincike na siyasa da ya keɓanta wasu jami'ai. Labaran yana zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Sojojin Isra'ila sun ce dakarunsu sun harbe wani Bafalestine wanda yake jefa bumabumai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza. Lamarin ya faru ne da daren jiya Alhamis a kusa da Beit Jala, wani garin Palestine da ke kudu da birnin Quds. Rundunar sojojin ta ce sojojin sun buɗe wuta kan wasu mutane 2 da ake zargi an hango su sun jefa bumabumai. ta ce an harbi ɗaya daga cikin su aka kashe shi yayin da na biyu kuma aka kama shi. Mazauna Isra'ila da ke kusa da yammacin zirin Gaza ke amfani da babbar hanyar, sai dai babu wani martani daga jami'an Falasɗinawa.
Kada a yi nisa nan gaba kaɗan, Muhammad zai sake shigowa da ƙarin labaran duniya, amma kafin nan bari mu buɗe taskar rahotannin namu da batun harkokin tsaro a Najeriya, inda rundunar sojin ƙasar ta tabbatar da mutuwar jagoran ISWAP Abu Musab al-Barnawi, kamar yadda za ku ji a wannan rahoto da wakilinmu Hassan Maina Kaina ya haɗa mana.
I can authoritatively confirm to you that Barnawi is dead. As simple as that.
Babban hafsan hafsoshin rundunar tsaron Najeriya kenan, General Loke Rabo, lokacin da yake tabbatar da mutuwar jagoran kungiyar IS a yammacin Afrika, Abu Musab al-Barnawi. Yace, "I zan iya tabbatar muku cewar al-Barnawi ya mutu. Illa iyaka ya mutu. Yanzu haka a mace yake
is dead and remains dead."
General Irabo na bada wannan tabbaci ne yayin da yake zantawa da ƴan jaridu a fadar shugaban kasa ta Asorok da ke nan birnin Abuja. Tunda yake kimanin shekaru 6 da so gabata ne, uwar kungiyar IS ta ayyana al-Barnawi a matsayin shugabanta a Afrika ta Yamma a wani abu mai kama da juyin mulki da ya ƙara faraka kan ƴan Boko Haram ɗin, da a ƙarshe ya haddasa kashe-kashe tsakanin ɓangaren su al-Barnawin da kuma na marigayi Abubakar Shekau. Masu bin diddigi dai na ɗora alhakin manyan hararen ta'addanci a kan manyan sansanonin sojan Najeriya, wato Super Camps a garuruwan Marte, Manguno, Abadam da Jikwa a jihar Borno, da kuma a garuruwan Gedam, Dabci da babban gida a ɓangaren jihar Yobe a kan mayakan na marigayi al-Barnawi. Rundunar tsaron Najeriya dai bata yi bayanin ko ta yaya al-Barnawi ya mutu ba, da kuma har masana irin su Farfesa Muhammad Tukur Baba dan iya mutum biyu ke cewa
bamu da wani hujja da zamu ce muna da shi na kareta abin da shi Hafsan Hafsoshin mayaka ya fada. Fata muke dai haka ne ya faru, amma ko muna da kuma hujja da zamu dan sa shakka kadan, don ayin ka tuna can baya an sha baya da irin waɗannan labarun su zo su kasance ba gaskiya ba, ko kuma dai su kasance tuna da wani tarnaki a ciki. Yanzu dai muna kyautata zaton shi Hafsan Hafsoshi yayi magana ne don yana da hujja. Abin takaici ba ba mu hujjan ba, da kuma ina yake, ina ga wasa ya aka yi ya mutu da sauransu. Amma kuma za mu yi fata to wani nasara ne dai da su rundunan tsaro na Najeriya suka yi.
To ko mutuwar al-Barnawin ka iya samar da kwanci hankali daga bala'in tarzoma irin na ƴan Boko Haram? Har ila yau ga Farfesa Muhammad Tukur Baba.
Ka tuna da baya haka aka ce mutuwan Osama bin Laden, har yanzu akwai masu ra'ayin alƙida ko mutuwan sa ma ita mutuwan Osama bin Laden. Ai, wata mujallar America ta yi magazine ta yi wani sharhi na cewa to yanzu kuma kun kashe shi, saura ra'ayin da yake yadawa ku kashe, wato yaki ne za a yi gadan-gadan ba da mutanen kadai ba, har da ra'ayin da suke yadawa. Wannan ko ba aiki ne na sojoji kawai ba, aiki ne na manyan malamanmu, manazarta da sauransu, don su nuna musu cewa wannan aqida su da suka dauka ba aqida ne mai maza, ba aqida bane kuma da zai kai su ga nasara ko ina.
Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
A gaida Malam Hassan, kuna sauraron sashen Hausa na muryar Amurka ne da ke watsa shirye-shirye daga nan birnin Washington DC. Ga Muhammad Hafiz da ci gaban labaran duniya.
Jiya Alhamis, shugaban Amurka Joe Biden ya ce kasar tana kan hanya madaidaiciya wajen shawo kan barkewar annobar coronavirus, yayin da yake kare umarninsa na yin allurar rigakafin da shi da manyan kamfanoni suka sanya. Biden ya faɗa a fadar White House cewa kimanin Amurka miliyan 66 ne ba su allurar rigakafin ba har yanzu, wanda ya kasa daga miliyan 100 a watan Yulin da ya gabata. Biden ya bayyana cewa muna kan hanya madaidaiciya, amma ba za mu iya bari yanzu ba, da fatan za a yi allurar rigakafin, ta haka ne za mu magance wannan annobar. A duk faɗin Amurka, adadin waɗanda suke kamuwa da waɗanda ake kwantarwa a asibiti da kuma mutuwa na raguwa. A makon da ya gabata, adadin waɗanda suke kamuwa kullum mutane 86 ne, wanda ya kasa da 15 daga makon da ya gabata. Jami'ar Johns Hopkins ta ce kasa da Amurka 2000 ne ke mutuwa a kullum idan aka kwatanta da farkon lokacin da cutar COVID-19 ke hauhawa, amma wannan 1,500 har yanzu suna mutuwa. Daga ƙarshe, jami'ai sun ce daren jiya Alhamis girgizar ƙasa mai ƙarfin maki 4.5 ta auka a tsibirin La Palma na ƙasar Sipaniya, wadda ita ce mafi ƙarfi da aka samu tun bayan da dutsen Cumbrejiga na tsibirin ya fara aman wuta a watan da ya wuce. Cibiyar nazarin ƙasa ta Sipaniya ta ba da rahoton girgizar ƙasan na ɗaya daga cikin 100 da suka girgiza tsibirin a cikin sa'o'i 24 da suka gabata. Aman wutar da dutsen ya fara a tsibirin a ranar 19 ga watan Satumba kuma bai nuna alamomin dakatawa nan kusa ba, yana haifar da girgizar ƙasa akai-akai. A halin da ake ciki, ma'aikatar tsaro da agajin gaggawa ta tsibirin Canary ta umarci ƙarin mazauna 300 da su tashi daga Tazacorte da La Laguna, yayin da kwararar aman dutsen ke ƙara kusanta zuwa waɗannan garuruwa. Aman wutar ya tilasta wa sama da mutane 6,000 da su bar gidajensu da ke tsibirin.
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Muhammad Hafiz Baballe ya karanto. Bari mu rufe taskar hotonin namu da batun zaman lafiya da haɗin kan ƙasa a Najeriya da haɗa kan wakilan ƙungiyoyin matasa da na ɗalibai da 'yan kasuwa da manoma da masana fannoni daban-daban da shugabannin al'umma da masu riƙe sarautu da yawa kana shiyoyi 6 na ƙasa a jiyar Alhamis. Jihar Kano ita ce ta karɓi bakuncin mahalarta taron daga jihohi 7 na shiyar arewa maso yammacin Najeriya. Wakilinmu Muhammad Ibrahim Kuri ya halarci wannan taro ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Cibiyar NPR ta ƙwararri ma'aikatan hulɗa da jama'a a Najeriya ce ta shirya taron a matsayin gudunmuwa ga ƙoƙarin wanzar da zaman lafiya da haɗin kai a tsakanin 'yan Najeriya.
Idan aka ƙarfafa harkokin noma, ina tabbatar ma sai ka sami tabbacin tsaro. Rashin aikin yi yana bada muhimmiyar rawa wajen harkokin tabarbara tsaro. To noma shi zai bada aikin yi. Sannan na biyu, rashin aikin yi shi zai sa tunani na banza ya zo. To noma zai bada aikin yi. Sannan kuma a mutane idan suka zama cikin su ba abinci, to babu abin da ba za su iya jawowa ba.
Alhaji Faruk Rabi Mudi kenan shugaban gamayyar ƙungiyoyin manoma ta Najeriya. Farfesa Kamil Sani Fage masanin kimiyyar siyasa kuma ƙwararre akan diplomasiyyar ƙasa da ƙasa na daga cikin waɗanda suka yi tsokaci akan makalar da aka gabatar.
Allah ya yi mu kabilu daban-daban, addini daban-daban, idan har muna so mu samu haɗin kai, to kowa sai ya girmama junansa, ya yarda cewa wancan shi ma mutum ne kamar yadda wannan yake. Idan ka kaskantar da mutum, ka fato zarta shi, wanda zai sa a samu rashin jituwa.
Ita kuwa Hajiya Rabi Musa Saulawa shugabar kungiyar jam'iyyar matan Arewa na cewa
wani abin mazan Arewa suna dan tsoron fadi, to mu ba za mu ji tsoro ba, za mu fadi abu ƙoro-ƙoro, kowa ya san abin da ake ciki. Wahalannin nan da muke ciki ba zai yiwu ba, a nan ba daɗi, a can ba daɗi. Gashi nan yanzu ana kashe mana mutane, ɗan Boko Haram ɗin nan, ɗan bandit ɗin nan, ɗan masu kidnapping kullum. Sannan kuma a ce kuma yanzu duk 'yan kudu sun haɗu gaba ɗaya, a je a zauna in zai yiwu.
Matasa musamman ɗalibai na cikin rukunin 'yan Najeriya da ake saurin sauyawa tunani. Sai dai Abubakar Abdulrazak da ke jagorantar gamayyar ƙungiyoyin ɗalibai kan wanzar da zaman lafiya ya ce
dole ne inda ɗalibi yake da matasa haka ƙoƙari kwanishin sai da su yadda za su zauna lafiya tsakaninsu da 'yan uwansu wanda suke da mabambanta tarbiyya, mabambanta yarurruka, mabambanta addini. Sannan kuma abu na biyu shi ne mu rinƙa mutunta ra'ayin juna, al'adar juna, da kuma daɗin daɗawa addinin juna. Mu matsayinmu na ɗalibai muna ganin waɗannan hanyoyi insha Allah idan an bi su za a samu cikakken zaman lafiya.
Wani lokaci a watan gobe na Nuwamba ne za a gudanar da makamancin wannan taro a matakin ƙasa, wadda cibiyar ta NPR ke yi a matsayin gudunmuwar mambobin cibiyar ga zaman lafiyar Najeriya.
In ka duba masu aikin public relations daban, ai kullum abin da suke kokari shine haɗa alaƙa, dangantaka, a zauna lafiya duk inda kaga suke aiki. Abin da suke kokarin yi kenan.
Dr. Sule ya usula kenan ɗan kwamitin koli na majalisar gudanarwa a cibiyar NIPR. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To a gaida na kwari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma ga shirinmu na gaba,
manuniya.
Sabanin sabalayar sammakon sassake wasu sassan kundin kasafin kudin da shugaban kasa Muhammadu Buhari kai gaban ƴan Masar jan tarayyar Najeriya ya fara jawo hada gida.
Ba taba samun magwajin da ke kokari wajen aiwatar da kasafin kudi ba kamar gwamnati.
Shugaban kasa ya ce za a ciwo bashi. To abinda an magana nan, don me za mu ciwo bashi? Bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka.
Dole na ci bashi, kuma mu samu muke goyen bayan bashi. Dukkanin duniya za ta bashi.
Game da dagar dangar daddagewar da gwamnonin kudin cin Najeriya suka ce an kora mulki kudancin kasar kuwa ɗaya daga cikin gaggan jam'iyyar PDP a tarayyar Najeriya ne yake cewa wannan gangancin gangan ne karara.
Idan su ƴan kudu su yaso sun taru wannan bangon da ke tsakanin jam'iyyar al-Husashi to ni dan arewa ne, so kana san dole ma in je neman wani arewa mu ce ga matsayin mu, so daga nan kuma ina Najeriya.
Shi kuwa jigon jam'iyyar PDP da ya taba karta layi da tsohon shugaban kasa Jonathan akan maganar taka takara har ma a wancan lokacin sai da ya kai shi kara. Ya ce ko yanzu ya ga jallijo gar jawo Jonathan din game da maganar sake taka takarar shugaban kasa zai kara koma gaban kotu domin babu yadda za a yi hakura.
I the same thing na ko yanzu an ce Jonathan zai sake tsaya wajen sake kai shi kotu don bai kamata yi ba.
Ko bayan dangwalami arako ma baya da ƴan Masar jan tarayyar Najeriya suka yi akan cewa yanzu sun amince a tattara sakamako a tura shi ta yin amfani da na'ura. Ƴan majalisar jan tarayyar Najeriya sun ce zaben fidda gwani da ake cikin jam'iyya ma kawai za a yi kato bayan kato ne albashi ƴan takara sa samu karara.
Kowace jam'iyya a Najeriya zaɓi ƙato bayan ƙato za a yi a jam'iyyance ma. Ina zai ruwan da zaɓa yadda yi jam'iyyar ma za ta rabu.
Waɗannan fa kaɗan ne daga cikin irin batutuwan da za mu baje muku a cikin wannan shiri na manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanin mu da sa'ar sake saduwa a cikin sabon shirin manuniyar da kowace juma'a ne ku masu faro kukan saurara. Shiri na 35 cikin jerin shirin manuniyar da ke kokarin kwakulo hanyoyin da za a samu dukkanin kurakuran da ake ganin an yi a baya a gyara. Mai yiwuwa kuma maganar jimirin jirge gyara akan maganar kai kasafin kuɗi ta sa shugaban kasa Muhammadu Buhari yanzu ya sauya salon kai kasafin da wuri a maimakon dadin da sai an sha jira. Sai dai kuma duk da ka ganin irin tarin tilin kudin da shugaban kasa Muhammadu Buhari ya tura ya sa wasu ƴan kasan da suka akwai curin bashin da za a ciwo kasar sun fara cara. Sai dai tuni shugaban kwamitin kasafin kudi na Masar jan tarayyar Najeriya Sanata Barau Jibrin ya dire jawabin jawo hankalin ƴan Najeriya da yace ya kamata a gane cewa cutar corona ce ta koro wannan magana ta tabbatar da an ciwo bashin dan a tsira.
Ba taba samun magwajin da ke kokari wajen aiwatar da kasafin kudi ba kamar gwamnati bara an samu abin da bato 100% performance wato duk abin da aka riga aka zayyana a cikin kudin nan an aiwatar da shi.
Yasa aka sami wannan batu na cewa kullun sai an ce akwai gibi kuma dole sai an ci bashi?
A yanzu halin da ake ciki ana cikin yanayin matsalar corona. Matsalar corona na duk duniya ta addabi kowa. Idan kuma baka ba zabar da salon arzikin ba, ito lawarin sai ya zama an shiga cikin babban matsala. Sai ga ba abin da ke tafiya da sauransu. To shi yasa ya zama wajibi ai wannan.
Sai dai kuma duk da wannan da hujin hukunta hujjar da shugaban kwamitin kudi ya kawo akan maganar ciwo bashin da wasu ƴan kasa suka bara. Daya daga cikin ƴan Masar da jan tarayyar Najeriya Sanata Ibrahim Abdullahi dan baba ya ce akwai damuwar da ya kamata ƴan kasa su lura.
Abinda ke damuna sha'ani na cin bashi. Yanzu an ga budget din an ce za a kashe kudi trillion 16.39, sannan aka ce kudin da za mu samu na shiga za su kasance kawai trillion 10.2. Za a samu bambanci na trillion 6.09. To wanga kudin babu su. Shugaban kasa ya ce za a ciwo bashi. To ni abin da ya dame ni, kashi 33 shine zai je wajen mayan ayyuka, kashi 67 zai je wajen kawai ayyukan yau da kullum da biyan albashi. To abin da an magana nan, don me za mu ciwo bashi kam financing budget na kashi 37 cikin 100, bancin kashi 33 ne kawai manyan ayyuka. Ke ga kenan za mu ciwo bashi na mu gudanar da ayyukan yau da kullun to gaskiya wannan bai kamata ba ba zai kawo ci gaba kasar nan
sai dai kuma wannan damuwar danno da sinkin samfarerar bashi zuwa Nigeria da sanata Abdullahi dan baba ke ganin akwai matsala karara na zuwa ne a dare lokacin da sanata Abdullahi Adamun jihar Nasarawa ke cewa ai duk duniya babu kasar da ba ta cin bashi idan dai ƴan kasar za su mora
dole na ci bashi ba mu samu muke goyen bayan bashi dukkan duniya za ta bashi shekaran jiya dan nake sauraron prime minister UK United Kingdom and England ina cewa gwamnatin Britania tana da bashi akan ta na pound sterling trillion uku abin la'akari anan shine wayannan basu suka akan ayyukan hidimarmu ne zo an tabbatar za a fara wanda ba fara ba ko za a gama wanda ba gama ba insha Allah
tun bayan tara taron gwamnonin kudancin Najeriya suka ce a gaskiya zaben shekarar 2023 dan kudu ne zai taka takara wasu ƴan kasa suka fara tulawar tun kudi taron da suka ce demokradiyyar kasar kawai ƴan kudin ke so su yi wa tsirara tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulaimi na ganin akwai gangancin gangan na gangara gangarar ganin an ce ga wani bangare guda daya da zai taka takara
idan su ƴan kudi su yaso sun taru wannan bangon da ke tsakanin jami'u alfashi a zo gida daya to ni nan arewa ne su kana sa dole ma in je neman wani arewa mu ce ga matsayin mu to daga nan kuma ina Najeriya saboda haka akwai rashin ainihin ƙwarar siyasa rashin ainihin da'ar siyasa akan matsayin dangantaka tsakanin abokan tafiya kace za ka fita da mai takafi ba haka shi yasa shi dare kullun ba sai yi meeting ba domin a fuskanci saka kullun tarbiyya ta adalci ta sanin ya kamata ta sanin haƙƙi sa zangin mutane so daga wannan tabbata to ƴan uwan mu duke NPDB su kawo nan san zuciya zamu taru zamu ga gaskiya ba haka ke ba idan kuma kin nan matsayi in Najeriya yanzu akwai hadari
kenan your excellency wannan matsaya cewa a samar da shugaban PDP daga yankin arewacin Najeriya naucin gadi ne kenan tunda kamar da sauraron nan aka ba
wato matsayi da aka yi akan san zuciya shi da hujjar wannan madaukar matsayi shi ne aika kan su kaidoji na tsarin rayuwar siyasa ayi wannan bin tsari bangare bangare a zaman da kenan farko wannan fi da wasan jiya amma kace a kawai kai ne shine zan kansu ga wasan Najeriya da akan dole to wannan babu hankali ciki
tun lokacin da tsohon shugaban kasa Goodluck Jonathan ya ja layin kara taka takara a shekarar 2015 ma jigajigan jam'iyyar PDP irin su Dr. Umar Arɗo suka kai shi kara domin kuwa Dr. Umar Arɗon da ya sha gwaramar gwagwarmayar ganin ya taka takarar gwamna a jihar shi ta Adamawa na ganin idan aka kara baiwa tsohon shugaban kasa Jonathan damar taka takara to babu ko shakka an nuna kundin tsarin mulkin kasar nan gadara
ni nan na kai kara a judicial kan cewa a Supreme Court kan cewa Jonathan bai da hurumi min sake tsayawa president din Nigeria in kin tuna Supreme Court ta ce babu gwamna ko shugaban kasa wanda zai zauna a power idan tattara zaman shi a mulki ba zai wuce kwana daya ba zai wuce shekara takwas ba
to ai Goodluck bai shekara takwas ba ko
Goodluck bai shekara takwas ba Goodluck ya shekara biyar da kwana 23 amma in ya sake tsayawa shekara hudu ne
zai wuce takwas
dan haka zai shekara tara da kwana 23 kin ga ya wuce shekara takwas
kuma yanzu da ake neman ya dawo yazo ya tsaya takara ya kake kallon abin
ba ai the same thing ne ko yanzu an ce Jonathan zai sake tsayawa zan sake kai shi ko
kowace irin jam'iyya zaka sake shigar da ƙara
a zan shiga don bai kamata yi ba
ni arako ma bayan kwashe kuskurimar ƴan masarjin tare Najeriya akan bujirewa yin amfani da na'ura wajen tattara sakamako ta sa wasu ƴan ƙasa na ganin kamar sun kwada wa kansu marmara sai dai kuma duk da haka shugaban kwamitin zabe na masarjin tare Najeriya sanata Kabir Ibrahim Gaya ya ce ƴan masar sun ga abin da suka hango kuma ko bayan waccan magana ma akwai wani batun da suka kara
wanda mai da shi ba da farko shine cewa mai da a turo da sakamako ta yanar gizo ba to yanzu ga sai mun yarda a tura sakamakon kamar da suka zabe suke na Edo da zabukan da kai kwanan nan da kuma wanda muke yake shirye a nan ba za mu yi wannan test na irin wannan zaben na biyu shine maganar zaben jam'iyya ƴan masar tarayya sun yarda cewa a je ai zabe ga baki daya kato bayan kato me yakon a ce ayi delegate
to wannan a dukkan zabubbuka za a yi irin wannan kato bayan kato din ko zuwa zaben shugaban kasa
ko wasu jam'iyya a Najeriya an zabe dan takara sai ta haka daga dan councilor da kaciya manolo gama har da musar tarayya har da musar jiha har sanata har gwamna har shugaban kasa duk wayannan zaben kato bayan kato za a yi a jami'an jama'a kamar yadda madan takara don me yakon a ce muna jami'a 92 yanda ta dawo 17 ai da sauyi muna fata ma sai kiraguwa mun zai ronin zaba yin jami'an ma za ta rubu
to duka kuma iyaka batutuwan da zamu baje muku kenan a cikin shirin manuniya na wannan mako domin muna da lokaci kuma ba mu so mu haura a madadin dukkanin waɗanda suka taimaka wajen tabbatar da shirin ya zo muku musamman ma dai maman manuniya Madina Daudan da kambulungu lungu dan samu mana muryoyin da muka tattara sai Mahmud Ibrahim Kwarin jahar Kanan da fagen kawo mana tattaunawa ta siyasa shi ma ya riga ya zarra ni Isa Lodi kara da kan shirya in gabatar nake cewa sai kuma mako idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na manuniya
sai a tare ne karama ku mai zuwa domin jin inda shirin zai haska fitila yanzu kuma sai nasihan juma'a
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني وقولي قولي نيني احمد عيسى قني زامو magana kan tarbiya wanda tarbiyar ne ita ce ke tangal-tangal a halin yanzu Allah subhanahu wataala ya kawo mu lokacin da dalibai sun koma lakwai to haƙi ne na ku iyaye ku sa idanu kar danka ya ta ku yarka ya zamba ka san inda ta taka ba ta hettar dawowa ka ji tsoron Allah Allah subhanahu wataala kiwo ya baka da ƴaƴan nan da iyayensu Allah ya baka kiwo Allah subhanahu wataala zai tambaye ka dukkanmu Allah subhanahu wataala ya tsaida mu a matsayin masu kiwo kuma Allah zai tambaye mu kiwon da ya bamu Allah subhanahu wataala ya baka ƴaƴa ubangiji Allah subhanahu wataala da ya baka ƴaƴan nan ya baka ne dan su amfane ka su zama la'allar su rika tijariya kanka kuma kowa na son haka saboda haka hadari ne kaga ɗaya ko iyata ka ko danka ya je da kauceciyar waya baka san wake yake mu'amala shi ba wake kiran shi wa yake kira idan zaka bincike wannan a wata daya cikin family ɗinka in ka bincika yallal Allah ba za a samu mutum guda da kai kira shi suka yi zumunta ba ko kira ta suka yi zumunta amma zaka samu shashanci da fitsara a cikin wayannan auzu abinda ba bai kamata a gani ba za a gani da fatan Allah subhanahu wataala shi muna kariya shi gyara mana tarbiyyar ƴaƴan nan Allah ubangiji subhanahu wataala shi kara mana ƙarfin gwiwar dagiya mu bisan su assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh
to madalla kafin mu karkare ga takaitaccen labarai
Ji Alhamis kamfanin jiragen sama na kasar Pakistan KIA ya dakatar da zirga-zirgar jiragen sama zuwa Kabul babban birnin kasar Afghanistan bisa zargin yin katsalandan daga kungiyar Taliban mai jagorancin makwabciyar kasar da kamfanin jirgin sama na gwamnatin yayi dakatarwar tana zuwa ne a rana guda da wata sanarwa da ma'aikatar sufuri ta Taliban ta fitar tana gargadin cewa za ta dakatar da aikin jigilar jiragen PIA tsakanin Islamabad da babban birnin kasar Afghanistan muddin kamfanin jirgin bai rage farashin kudin tikiti ya koma kamar yadda yake a baya ba kafin tsakiyar watan Agustan da ya gabata lokacin da kungiyar masu keshin Islama ta karbe iko da kasar akalla mutane 6 ne suka mutu yayin da wasu 20 suka jikkata jiya Alhamis yayin da harbe-harbe suka barke a babban birnin kasar Lebanon yayin zanga-zanga akan alkalin da ke binciken tashin bama tashar jiragen ruwa a shekarar da ta gabata Prime Minister Najib Mikati yayi kira da adawa da kwanciyar hankali tare da yin kira ga mutane da kada a ja su cikin rikicin cikin gida sojojin Isra'ila sun ce dakarun su sun harbe wani Bafalestine wanda yake jefa bumabumai akan motoci akan babbar hanya a yammacin zirin Gaza lamarin ya faru ne da daren jiya Alhamis a kusa da Beit Jala wani garin Palestine da ke kudu da birnin Kudus na sojojin ta ce sojojin sun bude wuta kan wasu mutane biyu da ake zargi an hango su sun jefa bumabumai ta ce an harbi ɗaya daga cikinsu aka kashe shi yayin da na biyu kuma aka kama shi
to masu saurare da takaitaccen labarin muka kawo ƙarshen shirin namu na wannan lokaci kamar kullum za ku iya sake sauraron shirye-shiryen namu da duka rahotanni da muke gabatarwa hamma da ƙarya shafinmu na internet ya Hausa .com ko kuma muhawara a shafukanmu na sada zumunta Facebook da Twitter yanzu a madadin dukkan waɗanda suka bada gudunmawa ga nasarar wannan shirin musamman Muhammad Hafiz Baballe da ya karanto labarai da kuma Jimbe Hamza da ya daidaita sautin shiri da bada umarni alheri ke muku fata alheri.